sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25, sai kuma tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Download da kuma Niya FM duka a jamhuriyar Niger. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci a shirye-shiryen namu na wannan Juma'a. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Jami'an 'yan sandan da ke binciken kisan gillar da aka yi wata 'yan majalisar dokokin Ingila sun ki tabbatar da cewa kisan gillar da ana da alaka da akidojin mazanjiya. A yau Juma'a, dakarun Iraki sun kwato wata ma'aikatar gwamnatin birnin Fallujah daga hannun kungiyar ISIS. A yau Juma'a ne gwamnatin kasar Daddawar Larabawa ta tabbatar da cewa bata fitar da hannunta ba a yakin da ake a Yemen.
Kanin labaran kenan. Rahotanni daga jihar Adamawa, Najeriya na nuni da cewa an kai wa waɗansu masu zaman makoki hari da ya janyo asarar rayuka.
Ana hidiman sadaka ne na wani mai rasuwa a garin ana kwana wurin ne sun zo da yaki haka nan kawai sun fara shiga karkashin mutane.
Yau take ranar yaki da kurara hamada, muna da rahoto bayan labarai. Usman Kabara zai gabatar da shirin Musulunci tushen rayuwa wanda ya maida hankali kan hare-haren da waɗansu mutane ke kaiwa da sunan addinin Islama. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email da kuma nasiha Ramadan. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da sahihancin ikirarin da wasu kafofin diplomasiyya cikin gida suka yi na cewa kusan manyan jami'an diplomasiyya 50 suka rattaba hannu wajen kalubalanta gwamnatin Barack Obama game da tafiyar da yakin Syria da kuma amfani da hari ta sama akan gwamnatin kasar. Wannan bayanai sun bayyana ne daga cikin kundin 'yan adawa na cikin ma'aikatar harkokin wajen Amurka, kafar bayanan da ke cewa bayan ma'aikatan jami'an diplomasiyya, musamman ma'aikatan da ba su yi na'am da yadda tsare-tsaren gwamnatin Amurka ke tafiya ba, ta yadda suke bayyana kokensu a sirrince ba tare da fargabar gwamnati za ta san su waye ba ko kuma ramuwar gayya. Kakakin ma'aikatar wajen John Kerry ya tabbatar da sahihancin kundin bayanan amma bai yadda ya yi magana akan abin da ya kunsa ba. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa manema labarai a birnin Copenhagen cewa bai ga kundin ba amma zai duba idan ya dawo Washington.
Jami'an 'yan sandan da ke binciken kisan gillan da aka yi wa wata 'yan majalisar dokoki Ingila sun ki tabbatar da cewa kisan nata na da wata alaka da akidojin masu ra'ayin 'yan mazanjiya na Burtaniya. Mutane da yawa da suka gane wa idansu afkuwar harin da Thomas Mayer mai shekaru 52 da haihuwa ya kai kan 'yan majalisar sun ce kafin harin an ji shi yana ihun cewa Burtaniya ce ta farko, sannan ya harbe ta har sau uku kuma ya caka mata wuka ya kuma rika jan gashinta ya ja ta yayin da take zubar jini. Kungiyar da ke amfani da kalmar Burtaniya ce ta farko wadda ke kamfen ɗin Burtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar Turai ta ce ba ta da hannu cikin wannan lamarin, haka kuma shugabannin kungiyar sun yi Allah wadai da harin. Sai dai 'yan sanda na kokarin gano dalilin da ya haddasa wannan aika-aika. Masu binciken dai sun bincike gidan mayor domin neman shaidar dalilin da ya sa ya aikata kisan. Wata kungiyar da ke Amurka mai kula da kungiyoyi masu ra'ayin mazanjiya sun ce maharin ya dade yana goyon bayan wata kungiya 'yan Nazi.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, dakarun Iraki sun kwato wata ma'aikatar gwamnatin birnin Fallujah daga hannun mayakan kungiyar ISIS bayan kwashe kusan wata daya ana ba ta kashi kafin a kai ga ginin. Sojojin Iraki da Amurka ke marawa baya ta kai hare-hare ta sama sun yi kokarin kore kungiyar ISIS daga tsakiyar birnin, a cewar shugaban 'yan sandan kasar Iraki. Wannan wata alama ce ta nasara ga sojojin haɗin gwiwa. Kungiyar ISIS sun kwace garin Fallujah a shekara ta 2014, amma bayan kwashe sama da wata ɗaya ana mummunan faɗa, sojojin Iraki sun samu damar kwato kusan rabin birnin a yunkurinsu na baya-bayan nan. Dakarun sun shiga birnin wajen karfe 6 na safe, inda kuma ba wata cijewa da suka fuskanta daga mayakan na ISIS. Jami'an tsaro sun ce yawancin mayakan na kungiyar ISIS sun arce daga birnin a wannan makon sanye da tufafin fararen hula don batar da kama.
Duk da makwabciyar wato kwanciyar hankalin da aka samu bayan tashin hankalin da aka yi a farkon makon nan, har yanzu dai ana zaman ɗaɗɗarkan iyakar ƙasar Habasha da makwabciya Eritrea. A jiya Alhamis ne ƙasar Eritrea ta ce ta kashe sojojin Habasha sama da 200, ta kuma raunata sama da 300. Sai dai sanarwar ta ma'aikatar yada labarai ba ta faɗi ko da karin Eritrea nawa ne aka kashe ko kuma raunata ba. Kuma har yanzu dai babu wanda ya tabbatar da gaskiyar wannan sojan da Eritrea ta ce ta kashe a sanarwar da ta fitar jiya Alhamis. A wata hira da muryar Amurka ta yi da ministan yada labarai na Habasha, Getachew Reda, ya nuna cewa yawan sojojin da suka ce sun kashe kididdiga ba gaskiya ba ce, amma kuma bai musanta labarin ba. Haka kuma ya ce Habasha ba ta da muradin fitar da bayanan abin da ya faru a lokacin yakin.
A yau Juma'a ne gwamnatin kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta tabbatar da cewa bata fitar da hannunta ba a yakin da ake a Yemen, wanda wannan ya saba wa sanarwar da ta bayar da ta ce ba a fahimce ta da kyau ba. Yarima mai jiran gadan sarauta na Abu Dhabi ne ya rawaito wata sanarwa a shafin Twitter da ta fito daga ministan harkokin waje Anwar Gargash, wanda ke cewa yaƙi a Yemen ya zo ƙarshe ga sojojinsu bayan ya zama wani ɓangare na ƙungiyar haɗin gwiwa da Saudi ke jagoranta a yaƙin da ake da 'yan adawa sama da shekara guda.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin mu bude tasirin hotonnin namu a jihar Adamawa, Najeriya, inda waɗansu mahara da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai hari da ya janyo asarar rayuka. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani.
Rahotanni da kuma shaidun gani da idon amma cewa mayakan Boko Haram sun kai harin ne a ƙauyen Kudakaya da ke yankin Gulag a ƙaramar hukumar Madagali, inda suka kashe mutum 18 da ke zaman makoki, baya ga wasu fiye da 10 da suka samu raunuka, wanda yanzu haka ma an garzaya da su zuwa asibitin Gulag.
Da an zo ana hidiman sadaka ne na wani mai rasuwa, to da an zo ana hidiman a garin ana kwana wurin ne sun zo da yaki haka nan kawai sun fara shiga kakkashe mutane. Wanda suka gudu sun gudu, wanda kuma ba su iya sun gudu ba, wanda aka tattare kuma shine aka kashe guda 18.
Kawai zuma dai akwai jama'a da dama da ba a gansu ba da suka fanzama cikin daji da raunuka. Mr. Adamu Kamale shi ke wakilta al'umman Madagal da mijika majalisar wakilan Najeriya ya ma bayyana halin da ake ciki a yanzu.
Gaskiya wani abu ya ba mu tsoro, don mu ɗauka karewa yake yanzu kuma karuwa yake. To wannan abu ya sa mutanenmu yanzu hankali mu a tashe. A kwanakin nan mutane suna gwana azu aka hare aka she mana mutane azu a diba mata guda uku, har yanzu kuma a kwanakin nan a shiga falam, yanzu kuma gashi a shiga dare. So kauyuka mu yanzu kan ba ma salama, hankali mu a tashi. So wannan abun gaskiya muna da nauyin zuciya.
To ko me jami'an tsaro ke cewa ne game da wannan hari da aka yi a yankin Madagarin? DSP Usman Abubakar da ke zama kakakin ƴan sandan jihar Adamawa ya tabbatar da wannan hari tare ma da bayyana kamun da aka yi wani kwamandan 'yan Boko Haram a garin Gombe.
Yanzu an samu mutane 18 wanda suka riga mu garin. Gaskiya dalilin wannan harin da su 'yan bindiga daji suka kai wannan wajen, sa'annan wanda zai suka ji cewa mun gama tantance su ba tukuna.
To wannan na zuwa ne a lokacin da rahotanni ke cewa jami'an ku sun samu nasarar cafke ɗaya daga cikin kwamandojin Boko Haram da ake neman ruwa a Jalo. Mene ne gaskiyar batun?
To yanzu dai muna da ɗaya daga cikinsu, amma muna so mu ci gaba da binciken mu tabbatar da gaskiyar cewa eh shi ne yake cikin wannan wanda aka sa hotunan su ko kuma wanda ake neman su. To muna dai kan bincike kuma Allah ya damu ka gama za mu sanar da ko yana cikin wanda ake bukatar shi ko ba shi bane.
Wannan mako na zuwa ne yayin da sojoji suka dawo da wasu al'umman da ke kusa da dajin Sambisa sakamakon farmakin da suke kaiwa mayakan Boko Haram a wannan sunkurin dajin. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Daga batun tsaro kuma sai harkokin tattalin arziki a Najeriya, inda masana tattalin arziki da harkokin saka jari ke cewa matakin da babban bankin Najeriya ya ɗauka na tsama hannunsa daga hada-hadan musayar kuɗaɗen dala a ƙasar wata hanya ce ta buɗe fasa ƙwaurin dala daga hanyoyi daban-daban, yayin da su kuma 'yan kasuwa masu hulɗar ƙasashen ƙetare ke ganin lamarin zai ƙara jefa harkokinsu cikin mawuyacin hali. Daga Kano ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
A yayin da ita CBN ba ta ba da dala kuma ta ba mutane suna da license na cewa su siya da sayarwar dalar nan, to a ta ina dalar nan za ta shigo? Shi ne tambayar. idan dai ba ta shigo ta kyakkyawa hanya ba, to dole za ta shigo ta mummunan hanya. Sannan kuma shi kansa tattalin arzikin zai zamanto cewa babu statistic na nawa ce dalar ma da take zagayawa ma a ƙasar. Amma da za a iya samun wannan kidindigar tunda duk wani abu yana fitowa ta wannan CBN.
To idan haka ne, me zai faru ga ita Naira?
Naira za ta ci gaba da gurgujewa, ni a fahimta ta, saboda kuɗin za su ci gaba da yin ƙaranci, sannan kuma buƙatar su zai fi dalar da take zagayawa. Amma babban muhimmin abu anan shine a sami consistency na policy, ɗorewa na policy din. Saboda kusan zaka ga cewa a shekara ɗayan nan an yi wannan policy na maganar forex har wajen sau uku, and shi wanda zai zo yake kasuwanci ko yake kasuwanci yana da tsarinsa na shekara da yake kai, wanda a duk lokacin da ya zo wata gaba ka karye wannan tsarin, to ka sake dawo da shi baya. So maimakon a ce ka taimake shi ka sake dilmiya shi a ruwa ne ya wuya.
Alhaji Attahir Magaji Gwarzo kenan, masanin tattalin arziki kuma babban jami'i a cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano. Tunda ƴan kasuwa suka fara bayyana fargaba dangane da wannan mataki na babban bankin Najeriya, Alhaji Najib Muhammad Tukur na daga cikin ɗimbin 'yan kasuwan Najeriya masu alaƙa da kuɗaɗen ƙetare na dala.
Mu a gurinmu 'yan kasuwa ba zai kawo mana sauƙi ba, sai dai ya daɗa kawo mana wahalar samun dola ɗin ma. Tunda ai har yanzu ita babban banki na ƙasa bai ɓullo da wata hanya wanda kai idan kana ɗan kasuwa ka cika duk wani sharaɗi da gwamnati take da bukata, wanda zaka je gwamnati ko ta amince maka ko ta yi maka transfer ko kuma misali ta samar maka da wannan dola din cikin farashi mai sauki. So wannan shine yasa dole dai a gurin 'yan kasuwan na bayan fage shi zaka je ka nema. Shi kuma dan kasuwa ba zai fadi ba ya sayar, dole riba zai nema ya sayar. Dole idan an kawo kayayyaki dole ne farashi ya hau.
Annu guda kuma 'yan ƙasa sun fara hasashen makomar wannan tsari a kan rayuwarsu.
Talaka dai sai dai koma ga Allah. Saboda gwamnatin Najeriya yau sai dai a ce wannan, gobe kuma a ce wannan. Ba wani shiri ko talaji da aka yi wa mutane 'yan Najeriya, amma kullum sabobi yake fitowa.
Ra'ayina ne dole a yi haƙuri kar a yi dubaliyon ɗin Naira, saboda dubaliyon ɗin Naira ba zai taɓa haifarwa da ƙasar nan alheri ba.
Ana cikin wani rikici ne za a faɗa wani rikici, kamar maganar janye tallafin mai ne. An janye tallafin mai ana tunanin nan gaba zai iya dawowa ƙasa. Ba mu taɓa ganin abin da ya sama ya dawo ba a Najeriya.
Wasu 'yan Najeriya kenan game da matakin gwamnatin Najeriya akan kuɗaɗen musaya na dala. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Haka yake, yau ƙasashen duniya ke bikin tunawa da ranar yaƙi da kwararowar hamada, wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunatar da shugabanni nauyin da ya rataya a wuyansu domin ƙara jan ɗamarar tunkarar wannan matsalar da ke barazana ga rayuwar halittu da tsirrai da kuma sauran albarkatun ƙasa. Ga rahoton da wakilinmu na birnin Yame Sulemu Munibama ya haɗa mana.
A bana taken ranar yaƙi da kwararowar hamada, wacce ta samo asali a 1994, shine mu kare duniyarmu ta hanyar ayyukan farfaɗo da ƙasa, wanda hakan ke nufin irin babbar barazanar da hamada ke yi wa baki ɗayan ƙasashen duniya, ta la'akari da koma bayan da matsalolin gusowar hamada ke haddasa wa ƙasashe masu tasowa a fannin ayyukan ci gaba irin su noma da kiwo da dai sauransu, ma'ana bala'in fari a taƙaice. Malam Ila Kane, shugaban wata ƙungiyar kare muhalli a Nijar, ya mun ƙarin haske akan mahimmancin wannan rana da ma taken na bana.
Dan akwai hamada, wato ƙasa koyaushe ana ganin kamar tana ta rage ƙarhi, kenan noma ba shi bunƙasa cikin irin wannan yanayin. In ka ɗauki kiwo kuma kowa san da indai akwai hamada kenan babu itace, kenan rana ce wadda take da mahimmanci. Hamada in ka ɗauke ta ƙasashen da ta shafa ba su da yawa, kuma ƙasashe ne wanda zamanta ba su da wani tattalin arzikin mai ƙari ƙwarai. Kenan adan ita duka, wato Majalisar Ɗinkin Duniya ta ja hankalin ƙasashe na duniya, za ta yiwa a ce yalla wani asusu za a za wanda za a riƙa tallafa ma waɗancan ƙasashe da ba su da ƙari irinmu domin su yi yaƙi da hamada. Mutane sun gane cewa wannan hamada adan ita ma ba tsaida ta ba a cikin wannan ƙasashen da take yi ma wato illa yau, tana yiwa ta ci gaba. Tunda ka san kamar yadda na nuna ne, tana cikin irin abubuwan da ake ganin suna ka ƙarfafa canjin yanayi a cikin ƙasashen duniya. A danza a yaƙi da wannan canjin yanayi da ya zamanta yau ya ɗauki hankalin kowa, dole ita wannan hamada da take tana wato ƙara ƙarfafa shi a ci an yaki.
Masana sun bayyana cewa matsalar hamada ta mamaye akalla kashi 2 daga cikin 3 na fadin kasar Niger, abinda ke nuna matukar buƙatar daukar matakan haɗin gwiwa da makwabtanta. Sai dai akwai alamar saku-saku daga bangaren magabata wajen daukar matakan da suka dace.
Gaskiya ni dai na gani anan kasar Niger har yanzu mu samu tsari ba na gari wanda kamata a ce muna kokowa da hamada. Cikin kashi 2 cikin 3 na wato kasar mu da hamada ta mamaye su. Amma har yanzu ba ka ganin wani aiki da aka nan ana yi na ganin an kare wannan hamada. A yau in ka zo ka diba ba za ka samu ice 100 ba cikin 1000 wanda an kafa bara da annan suna tsaye ga kansu.
Ba a dai shirya wani biki ba a hukunce don shagulgulan ranar ta 17 ga watan Yuni a nan Niger. Sai dai da yake jawabi albarkacin ranar ta yaki da kwararowar hamada da illolin fari. Ministan kare muhalli da samar da ci gaba mai dorewa Bar Musa Lifu ya bayyana cewa gwamnatin kasar ta Niger ta gudanar da dimbin ayyukan farfado da kasar noma a tsawon shekaru 5 din da suka gabata. Sannan ya ci gaba da cewa
Bisan karan 5,000 hectare and 2015 a 1,065,000 hectare and 2021.
Kashi na biyu na tsarin program din shugaba Isu Muhammadu da dauke da wani shirin bunƙasa ayyukan farfado da kasar noma daga eka 245,000 da eka 20 a shekarar da ta gabata zuwa eka miliyan 1 da eka 65 a shekarar 2021. Wato dai eka 213 a kowace shekara. Saboda haka ministan ya yi kira ga dukkan 'yan kasar ta Niger su tashi tsaye domin a cimma wannan guri na samar da ni'imar tsirrai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kada da ya sha'afa kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 11:17 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na ƙarshe a yammacin yau, za ku ji abin da ya tsone wa al'ummar Najeriya ido kan harkokin rayuwar yau da kullum.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zanna da 'yan majalisar dattijai da dukkan wani wanda ke da haƙi a diba a ceto rayuwarmu mu talakawa.
To za ku ji ƙarin bayani a shirinmu na yammacin yau. Yanzu dai ga Usman Kabara da shirinmu na gaba.
Allahu ya rahamanu ya jilal wal ikrami Allah shi kati da
Musulunci tushen rayuwa. Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. Muna tare da Sheikh Tijjani Balaka Larawi daga jihar Kano. Akar maka Allahu me zaka ce game da abubuwan da suke faruwa a duniya na kai harhare, musamman harharen ta'addanci da sunan addinin Musulunci. Musamman kai la'akari da abin da ya faru a nan Orlando ta nan Amurka, inda wani matashin musulmi ya kai harin da ya halaka wasu ƴan madugo da masu luwadi.
Bismillahir Rahmanir Rahim, sallallahu ala nabiyil karim. Batun gaskiya idan kana so sai an dauko wani abu na tushe wanda aka jiyo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da farko addinin Musulunci dai sunan sa ma zaman lafiya. Ko yaki da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bai fara yaki ba sai da aka kai shi bango ana karkashe musulmi ana ci musu mutunci. Allah ya ce masa ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina. To Annabi sallallahu alaihi wasallama kansa yakin da yayi yaki ne na kare kai ba yaki ne ba irin yadda waɗansu ke tsammani. Addinin Musulunci ya tsara komai. Addinin Musulunci ya ajiye shari'a wanda baya so kamar yanzu gidan mutane a kashe musu mutum daya ba a ce su dauki takobi da sandina da bindiga su je ramuwa gidan wanda ya kashe musu wannan mutumin ba. A bar shari'a ta yi aiki akan wannan mutumin da ya kashe wannan mutum a wancan gida ko a wancan gari ko a wannan ƙauye. Sannan na biyu, addinin Musulunci bai sa ka dauki doka a hannunka ba. Idan ka ga wani yana shan giya babu inda addinin Musulunci yace ka zage shi ko ka doke shi domin kai ba hukuma bane. Kaga wani yana neman mata wato yana zina ma kirkiri kai ka ganshi yana zina, in ma magana shaida ne kai kadai baka isa ka bada shaidar zina har ayi ma wanda ka gani yana yi hukunci ba. Haka nan idan mutum yana luwadi ko mata suna madugo, duka waɗannan abubuwa tsakanin bawa ne da ubangijinsa, ba a ce ka dau doka a hannunka ba. In akwai shari'ar addinin Musulunci sai a duba an samu waɗannan mutane da shaidu suna abu kaza mara kyau an samu. To waɗanda aka same su ɗin suka ba da shaida adalai ne ko zaune gari banza ne? Ko shaidar za a bayar sai an samu adali ba zaune gari banza ba? Mutumin kirki kamamme wanda in yayi magana an san ba ƙarya yake ba. To shi ma mutumin kirkin idan za a tsaya shi ma a tambaye shi me ya kai shi sai ya tsaya ya ga ta'adi?
To ba.
Kamata yayi hana kafin ayi. In kuma ya gani to yayi musu nasiha su biyan da me yi da wanda ake wa cewa su bari. Ya kamata su bari tsoron Allah.
Eh wasu in aka ce a hana kila baka ga irin wannan ne wasu suke mummunan fahimta?
Abinda muke magana akai yanzu kamar muna da yan sanda da suke tsayawa akan danja ko akan kwana ko a wani guri. A fahimtar musulunci tunda ni mai wa'azi ne kana tambaya ta ne a matsayina na musulmi mai wa'azi.
Haka.
Na fi son dan sanda ko dan road safety ko dan karota ko dan wa ya to kan hanya ya tsaya yadda mai laifi in ya ganshi ba zai dai laifin ba amma idan ya labe wato kage yana nema in an yi laifin ya kama
in ya labe haka
to shi ma laifin wanda yayi yana da laifi
to
saboda haka ka'idar addinin musulunci yana buƙatar nutsuwa yana buƙatar sanin ya kamata yana buƙatar yi wa dan uwanka kyakkyawan zato dan uwanka nake nufi koda ba musulmi bane
haka
kuma yana buƙatar rangwame akwai abin da mutum yanzu da yawa mutum yana tuka mota ina wani tunani wani na gaban mota kana masa horn tunani yake ba da gangan ya kauce maka ba sai kai masa rangwame amma kisa to anan bari in biyo ta gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kafin ya bi duniya ya ga ya sahabbai yace ina tsoron kashe kashe a cikin ku nan gaba suka ce ya maikin Allah ai muna kashe kafirai kaza yace a za ku kashe junanku da junan ku musulmi za ku kashe junanku a junanku za ku dinga kisa shi wanda aka kashe da zai tashi a tambaye shi me kai aka kashe ka sai ce bai sani ba shi wanda yayi kisan da za a ce me wannan yayi maka ka kashe shi Annabi yace zai ce shi ma bai sani ba to har sahabbai suka ce ya rasulullahi littafin Allah alqur'ani yana tare da mu zamu wannan kashe kashe Annabi yace littafin Allah alqur'ani yana tare da ku suka ce ya maikin Allah muna da hankali lokacin da zamu wannan kashe kashe Annabi yace a babu hankali a jikin ku Allah zai raba ku da hankali sai abin da ya afku in ya afku ya kare sai a dawo ana da nasani to saboda haka irin wannan kashe kashe Annabi yanzu abin da ya faruwa a Syria yake faruwa a Iraki yake faruwa a Afghanistan Kashmir India yake faruwa a ya faru a Libya ya faru a kasashe na duniyar musulunci wanda nan muke zuwa mu dauko karatu ko mu tura ƴaƴan mu su dauko karatu yau hankalin ya fita akan su ana ta kashe kashe wasu ayi dubara a kashe su a ruwa kudan su ayi dubara a kashe su a Sahara kudan su ayi dubara a kashe su da bamabamai kudan su ayi dubara a kashe su a kone gidajen nasu gabaki daya kuma in ba ai sa'a ba musulmi ne yake gayyatar wanda ba musulmi ba zo ka taimake nan kashe wana waɗannan duk Annabi yayi magana a kai saboda haka algafatu malam mu tafi a hankali lokaci yayi an yi hawa abin da ya rage gangara
to menene mafita akarmu kallahu
yawa mafita guda ɗaya ce
to akarmu kallahu sai mako mai zuwa zamu karkare mu ji inda wannan tattaunawa ta mu za ta tsaya ga yadda azumi yake a wajen wasun ku
sunana Hamza mai littafi duk da ana cewa malam na daga cikin tasirin shi abin da mutum zai samu a cikin azumi wata makaranta ce da tarbiyya wanda kai la'alla kana da hali a kullun ka ci ka sha ka koshi akwai bayan Allah wadanda su a wuni da kyar yanda zaka wunin nan da yinwa wani haka ne sai a lokaci ɗaya ne samu ya ci abinci idan Allah ta'ala ya sa kai mai hali ne to wannan sai ka samu karatu ka gane ashe wadannan bayan Allah haka suke kwama to sai sa wannan mutun ya dauki niyya na cewa zai taimaka ma bayan Allah kaga wannan na daga cikin tasiri na wannan ibada kenan
muna godiya a madadin wacce ta hada min sauti Julie Lethes Gresham sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa
Kazare da ba ta da nono Allah ya
to a gaishe ka ga nasiha Ramadan
to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Ibrahim Abdullahi Sani Rijin Lemo wannan wata na Ramadan wata ne idan aka kalle shi ta wani bangaren wata ne da yake taimakawa habakar tattalin arziki na farko dai zamu ga cikin manya-manyan abubuwa masu matukar muhimmanci wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira mutane zuwa gasiye shi a wannan wata kuma aikata shi aikace shine ba da abu kyauta da ba da abu ciyar da shi sadaka da duk wani abu da yake da alaka da ciyar da abu saboda addinin Allah zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an siffanta shi a wannan azumi dama ya kasance tun kafin ma azumi cikin halaye da dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance mutum ne shi mai yawan kyauta mai yawan ba da abu sai kuma ga wasu ruwayoyi wasu hadisai ingantattu da suka inganta da gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suke nuna mana irin yadda manzo ya kasance yana amfani da wannan dabi'a tashi wannan halayya tashi ta bayarwa ta kyauta a wannan wata wanda har aka siffanta mana dama can ya kasance ajwadun nas yafi kowa bayar da abu yafi kowa kyauta sannan kuma aka ce musamman a wannan wata na Ramadan ajwadu wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan babu lokacin da yafi yin wannan kyautar kyautar nan tashi ta fullun kuwa tafi yawaita irin lokacin Ramadan wanda karshe idan kana so ka fahimci yaya wannan kyautar tashi take shine me aka rufe a gabar hadisin ta karshe kana ajwadu min ar-rihil mursala aka dunkule ma cewar to ka fasani cewar manzon Allah jaramci Allah tabbata a gare shi a wannan wata na Ramadan yafi sakakkiyar iska yalwa da bayarwa wannan malamai suka ce kaiwa ne mutaka gurin yadda asuffanta maka irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wuce gaba gurin yadda yake ciyar da dukiyarsa a wannan wata mai alfarma da kaga anan gurin mu a gurin mu musulmi dama wata ne na raya tattalin arziki
to madalla sai kuma rayu da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email
zamu fara ne da sakon buba mai goro gashuwa kalaman batanci da Amurka ta yi wa Honorable Gololo ya kamata idan ya kare kansa idan kuma yayi sake sun bata masa suna har abadan a matsayin sa na zababbe wannan sako na cewa matukar zargi da Amurka ta yi wa waɗansu ɗan majalisun wakilan Najeriya na neman mata a lokacin da suka ziyarci kasar ba gaskiya bane to kamata yayi waɗannan ɗan majalisun su nemi haƙƙin su a gaban kuliya domin wannan ya zama cin zarafi daman dai masu iya magana na cewa duk wanda bai ji bari ba zai ji hoho ban ga dalilin da zai sa jami'an gwamnatin Najeriya su maida kasashen yammacin duniya kamar kasashen su na gado ba daga Mahmud Salu Kaura na Moda jihar Zamfara Sako daga bana cewa don Allah ku bani dama in tofa albarkacin baki na akan yunkurin gwamnatin Najeriya na baiwa wadansu jihohi karin kudaden ceto wato bail out da sunan su biya albashi a jihohin su hakika wannan mataki sam bai kamata ba duba da yanda ake zargin wadansu gwamnonin da karkatar da kudaden farko da aka basu da sunan su biya albashi shawara ta ita ce duk gwamna da ke son a bashi waɗannan kuɗaɗe a karo na biyu to ya fito yayi wa al'ummar Najeriya bayanin yanda ya kashe waɗanda aka bashi a karo na farko har iya wannan sako ya fito ne daga Mahmud Salu Kaura na Moda jihar Zamfara sakonmu na ƙarshe ko na cewa muna jajantawa ƴan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a cikin hamadar Sahara da ke jamhuriyar Niger da fatar gwamnatin ƙasar za ta tallafa wa iyalan waɗanda suka mutu daga Mahmud mai kayan miya Oji Kwates Gombe
Baba Yakubu Makeri da ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da sahihancin ikirarin da wasu kafofin diplomasiya cikin gida suka yi na cewa kusan manyan jami'an diplomasiya 50 suka rattaba hannu wajen kalubalanta gwamnatin Barack Obama game da tafiyar da yakin Assyria da kuma amfani da hari ta sama akan gwamnatin kasar. Wannan bayanai sun bayyana ne daga cikin kundin ƴan adawa na cikin ma'aikatar harkokin wajen Amurka, kafar bayanan da ke bawa ma'aikata da jami'an diplomasiya ma'aikatar damar bayyana ra'ayoyinsu. Jami'an ƴan sanda da ke binciken kisan gillar da aka yi wa wata ƴar majalisar dokokin Ingila sun ki tabbatar da cewa kisan nata na da alaka da aƙidojin masu ra'ayin ƴan mazan jiya na Burtaniyar. Mutane da yawa da suka ce sun gane wa idansu afkuwar harin da Thomas Meyer mai shekaru 52 da haihuwa ya kai kan ƴan majalisar sun ce kafin harin an ji shi yana ihun cewa Burtaniya ce ta farko.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma zuwa can da yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin ni da Sarfilu Hashim Gumel da muka gabatar da shirye-shirin da kuma Julie Grace da ta da shiri da bada umarni. Sai kuma injiniya mu Neo Basco Balari Alheri ke muku fata alheri ga Jamila da Halima da shirin yau da gobe.